الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke fada cewa a cikin kimanin kwana nawa ne ya dace mutum ya sauke alkur'ani kwanukan da ya dace mutum ya sauke alkur'ani sune kwanuka bakwai ma'ana a cikin sati guda dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin da na cikin sahihain riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ci ma kansa alƙawalin cewa diyini na Allah zai wuni da azumi ya kwana sallah kuma a diyinin da daren sai ya sauke alƙur'ani aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwashin da Abdullahi ibn Amr ya ɗaukan ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi ya ce masa ya Abdullah shin kai ne ka ci ma kanka alwashin diyini na Allah zaka yi azumi duk dare na Allah zaka kwana sallah kuma a diyini da dare zaka sauke alqur'ani yace kwarai da gaskiya manzon Allah ni ne ni ko na daukan ma kaina wannan alwashi manzon Allah yace masa to abinda nake so ka sani ba zaka iya ba manzon Allah yace masa ina baka shawara abin da ya dace ka yi je ka a duk wata ka yi azumi uku domin yin azumi uku a kowane wata tamkar mutum ya azumci zamaninsa ne gaba daya ma'ana tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba saboda watanni na shekara watanni 12 ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa inna iddata shuhuri inda Allahi tsana a shara shaharan fi kitabillah yau ma khalaqas samawati wal ardh al-aya domin ƙa'ida Allah ya ajiye mana duk wani kyakkyawan aiki da za mu aikata to Allah ya yi alkawali a karo na farko sai Allah ya linka shi 10 daga 10 Allah zai linka shi ya koma 700 daga 700 Allah zai lullunka shi iya adadin da yaso wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisi na cikin sahihai yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna Allah ta'ala kataba alhasanati wassayiat thumma bayyana zalik faman hamma bi hasanatin fa amilaha kataba Allah ta'ala ashara hasanat ila 700 dhifin ila adafin kaseera aw kama qala manzo Allah yake cewa lalle ubangiji ta'ala ya hukunta kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka kowanne Allah ya hukunta ya kaddara su sai yace duk wanda yayi niyya game da kyakkyawan aiki ubangiji ta'ala ya masa dace game da aikata wannan aiki to Allah zai linka wannan aiki a farko ya koma goma, daga goma Allah zai linka shi ya koma 700, daga 700 zai linka shi iya iya yanda yake. To haka ya faɗa a can cikin suratul an'am, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Haka kuma ya koma faɗa a cikin suratul naml, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma, ya cancanci kwatankwacin wannan aiki goma, Ubangiji ta'ala zai linka masa su goma. To haka kenan, idan muka ɗauka a kowane wata in kai azumi uku, kowane ɗaya Allah ya linka shi goma, kaga tamkar kai wata guda kana azumi. To in ka azumci wannan watanni 11, in aka hada da wata na Ramadan, tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba. Haka manzon Allah ya faɗa masa, domin yin azumi uku a kowane wata, manzon Allah ya ce tamkar mutun ya shekara ne yana azumi bai aje ba. Yace ya Rasulullahi, ina da kokari, ina da kuzari, a dada mu. Manzon Allah ya ce masa, to jeka, wato jeka in kai azumi yau kwana biyu ka huta, sannan kai kwana biyu ka huta. Yace ya Rasulullahi, a dada mu, ina da kuzari sama da haka. Manzo Allah yace masa, to je ka kai azumi irin na Annabi Dawud. Sai yace, yaya azumin Annabi Dawud yake? Manzo Allah yace, kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman. Dawud alaihi salam ya kasance yau yayi azumi, gobe ya huta, jibi yayi, gata ya huta, haka yake iya rayuwarsa. Tare da haka manzo Allah ya faɗa kuma fa, in ya haɗu da abokan gaba a fagen daga, ba gudu ba ja da baya. Sai ya ce, ya Rasulullahi, ina da kokari sama da haka, a dada mu. Manzo Allah ya ce masa, babu sama da haka, la sama man sama da har. Manzo Allah ya ce, duk wanda ya azumci zamani shi, manzo Allah ya ce ba azumi bai, duk wanda kullun azumi yake baya huta iya shekararsa, manzo Allah ya ce ba azumi bai. Sai dai in ma yi zaka yi, kana da kuzari kai irin na Annabi Dawud. Yau in kai gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta, kamar da haka iya rayuwarka. Abin da ya shahi salloli, manzo Allah ya ce masa, ka kwanta ka huta, sannan ka tashi kuma kai sallah a cikin dare. Manzo Allah ya ce masa, rayar da dare gaba ɗaya ka ce salloli zaka yi. Manzo Allah ya ce, ka dan kwanta ka yi bacci, sannan kuma ka tashi kai sallah. Saboda ita sallah an fi son ta salloli na nafilfili, mutun ya kai su zuwa ƙarshen dare, saboda lokaci ne wanda yake fiyayye, lokaci ne wanda Ubangiji ta'ala ke saukowa zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Yama kansa kirari cewa, ni ne sarki mamallakin kowa da komai. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa, wa yake roƙon gafara na gafarta masa, wa yake neman arziki na azurta shi, wa yake da wata bukata na biya masa. Manzo Allah ya ce, Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba na faɗar haka sai alfijir ya keto. Wannan ko yana kasancewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji ta'ala yake saukowa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Mun yi imani da haka, mun jahilci kaifiya da yanda Allah yake saukowa, shi kadai yake banci kansa da sanin haka. Kamar yanda ya faɗa, laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kamar yanda ya faɗa, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamar yanda ya koma faɗa, hal ta'lamu lahu samia. Abin da ya shahi saukar Qur'ani, manzo Allah ya ce masa, je ka a duk wata ka sauke al-Qur'ani sau daya. Yace, ya Rasulullahi, ina da kokari, ina da kuzari sama da haka. Kaga a farko wata manzo Allah ya bashi. Manzo Allah ya ce masa, to je ka a duk sati ka sauke al-Qur'ani. Sai yace, ya Rasulullahi, ina da kokari, a dada mu akan haka. Manzo Allah sai ya faɗa masa, yace, duk wanda ya sauke al-Qur'ani kasa da kwana uku, manzo Allah yace to bai fahimci al-Qur'ani ba, ma'ana bai san inda ya sa gaba ba. Domin shi Qur'ani so ake a karanta, a tsaya a lura da abin da yake cikinsa, ko da baka fahimtar larabcin, kuma a yi ƙoƙarin yin aiki da abin da ya kunsa. Domin Allah ya faɗa, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Haka kuma ya faɗa, afala yatadabbaruna al-Qur'an. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa iya gwalgwadon kwanukan da ya dace mutum ya sauke al-Qur'ani, shine sati guda. Shine in ka dauka kamar misali irin Qur'annai waɗanda suke bugon zaria, wanda ake kiran shi wato wannan dan na hannu, zaka ga an yi ko subu'u ake ce masa, wanda an karkasa daga sura kaza in ka taso zaka kwana sura kaza gobe in ka dauka daga wuri kaza zaka kai wuri kaza an kasa shi a cikin kwana bakwai yanda zaka sauki alqur'ani kullun ga kasan adadin abin da zaka yi to wannan shine yafi dacewa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna masa illar ta sa cewa mutun ya dora ma kansa aiki na ibada wanda yafi karfin sa saboda tafiya tana yin tafiya ba kullum ba zaka tsaya a matsayin matashi mai kuzari mai nishadi akwai tsuha na tabi Abdullahi ibn Amr da tsuha ya cin masa da kyal yake yin wannan azumi duk wasu ayyukan da ya daukan ma alƙawarin sa ya daukan ma kansa alƙawari da kyal yake har sai da ya kai sai ya tara yayi wasu kwanuka yana yi sannan yayi wasu kwanuka yana hutawa wallahi shine sai yake cewa yau inda za a ce a dawo mun da wannan rangwame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu yace wallahi shi nafi so nafi kauna sama da duniya da abin da yake cikin ta amma ya riga ya dau alƙawali tun manzon Allah yana raye cewa zai yi wannan azumi na annabi Dawud kuma zai ringa wato salloli wani yanki a cikin dare kuma zai ringa sauki alqur'ani a cikin sati yace inda za a dawo masa da wannan rangwame yace yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta me yasa saboda dattijantaka ta cin masa abubuwan da ya daukan ma kansa alƙawari da kele yake to amma da yake mazan jiya maza ne waɗanda suke masu cika alƙawari sawa'an alƙawullan da suka dauka tsakaninsu da ubangijinsu ko kuma tsakaninsu da bayinsa ba sa gudu ba sa jiya da baya ba sa warware alƙawari dan haka da tsuhon da dattijantaka amma bai daina yin wannan ibada har ya hadu da ubangijinsa manzo Allah ya ƙara nuna masa illar yake cewa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan aw kama qala manzo Allah yace gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka dole ka bashi kaso wanda yake na hutu manzo Allah yace masa kuma idaninka su ma suna da haƙƙi akan ka ka ba su lokaci wanda zaka yi bacci ka huta iyalinka suna da haƙƙi akan ka ka ba su lokaci wanda zaka tattauna da su da sauransu manzo Allah yace kuma baƙonka shi ma yana da haƙƙi akan ka dole zaka zauna ka ɗebe masa kewa ka bashi iya haƙƙin sa manzo Allah yace duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙin sa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin baban da ke bayani game da ladubba na mazauni mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Abdullah shine Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yagtasilu rajulun yawmal jumu'a manzo Allah yace wato mutum ba zai yi wanka a ranar jumu'a lafazin rajul anan la mafhuma lahu an gane ko koda mace ce ta halarci sallar jumu'a to za ta samu irin sakamakon da ake samu kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ana shine yace la yagtasilu rajulun yawmal jumu'a manzo Allah yace wani mutum ba zai yi wanka a ranar jumu'a wa yataqahharu mastata'a min tuhur manzo Allah yace ya tsarkake jikinsa iya gwalgwadan ikonsa game da tsarki ba'ana mutum yayi kokarin tsaftace jikinsa me ake nihi da tsaftace jiki ka yanke farce ka aske duk wani gashi na jiki wanda shari'a ta yi umarnin a aske kamar gashi wanda yake na gaba da na hammata da sauransu domin dukkan su wannan datti ne kai kokarin gusar da su ka tsaftace jikinka wankan jumu'a mun yi bayani a baya hukuncin sa wajibi ne ko kuma ka ce farilla ne a magana mafi rinjaye tare da cewa malaman malikiya sun tafi akan cewa sunna ne to amma dalilai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wankan jumu'a farilla ne farkon lokacin sa shine ketowar alfijir a ranar jumu'a an gane ku idan alfijir ya keto a ranar jumu'a to in kai wanka da nihin wankan jumu'a to ka bada iya abin da yake kanka sai dai an so wannan wanka a sadar da shi da tafiya masallaci saboda hikimar ta sa aka shar'anta mana wannan wanka dan mu gusar da dukkan wani datti da duk wani doyi daga jikinmu saboda shi mumini duk abin da zai janyo masa ki da kyama to shari'a ta yi umarnin yayi kokari ya nisanta kansa game da shi saboda galibi idan mutum yayi jibi to dauda za ta motsa dauda idan ta motsa kuma wani wari zai ringa tashi daga jikinsa to dan haka ake da bukatar wannan wanka a sadar da shi da tafiya masallaci, kana yin shi kawai masallaci zaka tafi, amma tare da cewa in kai yi shi da sassafe bayan ketowa alfajir ko bayan hudowar rana, to ka ba da iya abin da yake kanka. Shine sai ya ce wa ya taqahharu, ya tsarkake jikinsa, mastata'a min tuhur, gwalgwadon ikonsa game da tsarki, ma'ana duk abin da za a kiran shi tsarki ne da tsabtace jiki mutum ya yi iya kokarinsa. Yana daga cikin tsabtace jiki mutum ya sanya tufafi waɗanda suke kyawawa, ka yi ado wanda yake na ƙure a daka domin zuwa masallacin Juma'a, haka ake da bukata. Sai ya ce wa yadahinu min duhunihi, manzo Allah ya ce ya shafi jikinsa da mai, min duhunihi, daga cikin mansa wanda ya tanada, ma'ana ka tanadi mai wanda zaka shafi jikinka. Sai ya ce auya masu min tsibi baitihi, ko kuma ya shafa turaren gidansa, ma'ana in akwai naka na kanka ka shafa, in baka to koda na matarka ne ka shafa. Wannan yana nuna mana an so mutum ya tanadi turare na musamman a gida domin shafawa. Kuma ya khruj, manzo Allah ya ce sannan ya fita zuwa masallaci, idan ya isa masallaci fala yufarriqu bayna thnayn, manzo Allah ya ce bazir fala yufarriqu bayna thnayn, wato bazir raba tsakanka, sannan ya fita zuwa masallaci da yaje bi raba tsakanin daidai da mutum biyu. Kuma yusallima kutiba lahu, sannan ya sallaci iya abinda aka kaddara masa na nafilfili, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, har a kai lokacin da limami zai shigo masallaci domin yin khutba, ko kuma bakin iya yanda ka gaji ka zauna. Wannan yana nuna mana nafila a ranar Juma'a ba ta da adadi, mutum zai yi iya yin sa kafin liman ya iso. Kuma yunsitu, manzo Allah ya ce sannan ya yi kawaici, ma'ana ya ja bakinsa ya kame. Idan aka ce al-insat, mutum ya kame bakinsa sannan kuma ya ringa sauraron abin da ake faɗa masa, shine ya ce kuma yunsitu idza takallama al-imam, sannan ya yi kawaici idan liman ya fara zance. Me ake nihi da zance? Idan ya fara khutba kenan. Manzo Allah ya ce duk wanda ya kiyaye waɗannan al’amurra, illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra, face sai an gafarta masa abin da ke tsakankaninsa da Juma'a ta gaba. Sakamakon da zai biyo baya, duk wanda ya kiyaye wannan al’amurra daga wannan Juma'a, Allah zai gafarta maka duk wasu ƙanƙanin zunubai da ka aikata zuwa Juma'a ta gaba. A wata riwaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da daɗin kwanuka uku, an gane ku, wannan kwanuka bakwai kudinka ne, wannan uku kuma kamar irin na waya ne, ma'ana bonus ne, ƙari ne aka baka. To amma fa wannan fa mutum baya cancantar wannan sakamako sai ya kiyaye waɗannan al'amura guda shida: farko wankan Juma'a, abu na biyu ƙoƙarin tsabtace jiki, duk wani abu da za a kiran shi tsabta, yanke farce, aske gashi, sanya kyawawan tufafi, shine na biyu. Na uku shine shafe jiki da mai, idan aka ce addu'un mai wanda ake shafe jiki, galibi ku sukan sanya turare a cikin shi, mai mai kanshi, to don haka wasu malamai suke jimilce shi shafa mai ko kuma shafa turare kenan, sai ka hade su akan abu daya, in mai ne ya zaman tu mai ne wanda yake mai kanshi, in ma babu mai inda zaka shafe to ka samu turare ka shafa a jikinka. Abu na uku, sannan idan ka tafi masallaci kada ka yi ƙoƙarin raba daidai da tsakanin mutum biyu, ma'ana kada ka ringa ƙetare mutane domin yin haka akwai cutarwa. Bakin iya inda sahu ya tsaya nan ne zaka zauna, amma in ka ga inda zaka iya kutsa ka yi gaba ba tare da ka raba tsakanin mutum biyu, to wannan ba laifi. Sana abu na biyar, manzo Allah ya ce thumma yusalli ma kutiba lahu, sannan ya sallaci iya abin da aka kaddara masa, ma'ana kai ta nafila, kai ta nafila har akai lokacin da limami zai zo, ko kuma bakin gwalgwadan iya abin da ka samu sai ka zauna ka huta. Abu na shida, sannan mutum ya ja bakinsa ya kame, ya karkato kunnansa, ya saurari abin da liman ke faɗa a cikin khutba, ko da ba ya fahimtar larabci. To duk wanda ya kiyaye waɗannan al'amura guda shida, manzo Allah ya ce illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra, face sai an gafarta masa abin da ke tsakankaninsa, wato da Juma'a ta gaba. A nan za mu fahimci cewa sallar Juma'a sababi ce daga cikin sabubba waɗanda suke na samun kankarar zunubi. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما wato daga Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa kakansa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu li rajulin manzon Allah yace baya halatta wato ga namiji lafazin rajul anan shi ma la mafhuma lahu koda mace ce ce sai ka ce la yahillu li rajulin baya halatta ga mutum idan aka ce mutum mace mutum ce namiji mutum ne an gane ku domin hanin bai kebanta ba da maza hatta da mata ya hada su la yahillu li rajulin maza Allah yace baya halatta ga mutum an yu farriqa baina sunayn ya raba tsakanin mutum biyu waɗanda suke zauna a gu daya illa bi iznihima sai da iznisu idan mutane biyu suna zaune baya halatta ka zo ka shiga tsakankanin su ka zauna sai da izinin su ka ce musu na zauna idan sun baka izinin zama ka zauna amma in suka ce a'a kar ka samu damuwa saboda baya halatta a shiranci wannan kuma ya hada a duk inda jama'a suke zaune sawa'an a masallaci ne ko a wurin darasi ne ko a ina ne to baya dacewa idan mutum biyu suna zaune to baya halatta wani ya zo ya shiga tsakankanin su ya raba tsakankanin su dole sai da izinin su a wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud manzon Allah ya ce la yujlas baina rajulaini illa bi iznihima la yujlas ko yasa ko la yujlis ha yawa la yujlis ko kuma la yujlas ba a zaunar da wani baina rajulaini tsakankanin mutum biyu illa bi iznihima sai da iznin su ko kuma la yajlis mutum kada ya zauna baina rajulaini tsakanin mutum biyu illa bi iznihima sai da iznin su kaga la anan nahiya ce manzo Allah ya ce la yajlis kada mutum ya zauna baina rajulaini tsakanin mutum biyu illa bi iznihima sai da iznin su a riwaya ta farko ta yi la yahillu li rajulin baya halatta ga mutum an yu farrika baina sunayni ya raba tsakanin mutum biyu illa bi iznihima sai da iznin su wannan riwaya ta farko tana nuna koda ba zama ba za ka yi abun baya halatta ka raba tsakankanin su sai da iznin su idan za ka tada wani ka maida shi wani gu sai ka nemi iznin shi an gane ko koda ba zama ba za ka yi a wannan riwaya ta biyu fa'idar ta kenan kai kanka kar ka zo ka zauna tsakanin mutum biyu dole sai da iznin su kuma tare da cewa ya gabata baya halatta a tada wani daga mahallinsa a zaunar da wani kai ba za ka tada wani ka zaunar da shi an gane ku kuma kai a karan kanka ba za ka tada wani kai ka zauna abu kuma tare da cewa a magana mafi rinjaye in shi mai gun ya tashi ya baka to bai dace ba ka zauna kamar yadda Ibnu Umar in ya zo wuri wani ya tashi ya bashi mahalli baya zama abu sai dai ya nemi cin karshen jama'a ne yake zama inda taro ya tsaya a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa musulmi junanmu da juna muna da alfarma don haka duk abin da zai janyo kuntatawa tsakankanin mutu baya dacewa duk abin da zamu ga akwai wata kuntatawa mutane ne biyu suna zaune idan ka tada wani ko ka raba tsakankanin su ka takura musu kuma wannan yana nuna mana yanke ma jama'a zancen su baya halatta sai da izini kaga mutum biyu suna zaune a guri daya yayyuwa suna tattaunawa to ka zo ka shiga tsakankanin su kaga kai tsaye ka katse musu wannan tattaunawa da suke sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana baya halatta mu karkata kunne mu saurari zance na mutane sai da izinin su idan mutane suna zaune suna shawara to baya halatta ka zo ka ringa sauraron wannan zance nasu sai da izinin su hadisi ya inganta duk wanda yake satar zancen jama'a mutane suna hirar su a gehe ka karkato kunne kana ji kana musu rahoto to a ranar kiyama narkakkar dalma za a dura a kunnen mutum wani iyazu billahi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ba dalma bai narkakkar dalma, dalma za a narkata a cikin wutar jahannama a dura ma mutum a kunnen sa sakamakon rahoto da satar zancen jama'a da ba tare da izinin su ba. Da haka in jama'a suna tattaunawa, to in ka zo gun abinda za ka yi sai ka nemi izininsu na zauna, in sun ce ka zauna ka zauna, in sun ce kar ka zauna to i gaba. Dan baya halatta jama'a in suna tattaunawa mutum ya zo ya ji menene suke faɗa, wannan kwata-kwata baya halatta, dole sai da izininsu. Da haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin mutum ya raba tsakanin mutum biyu, in ma ya zauna a gun ko kuma a ya raba tsakankaninsu ba tare da izininsu, wannan baya halatta. In ma za ka tada wani ka maida shi wani gu, to sai ka nemi izini, in ya ba da izini sai ka tada shi ka maida shi can. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه رواه ابو داود باسناد حسن وروى الترمذي عن ابي مجلز رضي الله عنه ان رجلا قعد وسط حلقه فقال حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. واتو دغه حذيفة ابن اليمان الله يكرمه سيدا كيف فدا للي منزان الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. منزان الله يا لعنتي دون متمن دي زونا واتو تسكير كوري. Idan aka ce halka shine a Hausa ake cewa kuri, me ake cewa kuri? Shine kewaye da ake yi, domin galibi idan jama'a sun hadu a mazauni idan ana tattaunawa to akan yi ran haka, shine ake kira da halka. A Hausa akan ce masa kuri. Idan ka ce da'ira to shi ma dai larabcin ne. Idan aka ce da'ira kewaye kenan haka, to mutum ya zo ya zauna a tsakiyar taro, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda ke tsaya, wanda ke zama a tsakiyar taron jama'a, ma'ana wanda zai zo tsakiya ya zauna. Al-Imam Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi da dangane kikkiawa. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga Abu Mijlaz ke fada cewa anna rajulan qa'ada wasta halqa, lalle wani mutum ya zo ya zauna tsakiyar taron jama'a, sai ya zauna a tsakiya, su kuma sun yi da'ira haka. Faqala Huzaifa, Huzaifa Allah ya kara masa yadda, sai yace mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace tsinanne ne akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma la'ana Allahu ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala ya tsine ma man jalasa, duk mutumin da ya zauna wasdal halqa, tsakiyar taro, wato Allah ya tsine masa akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana duk mutumin da yazo ya zauna a tsakiyar taron jama'a, to Allah ya tsine masa akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidhi yace wannan hadisi, hadisi ne kikkiawa, hadisi ne ingantacce, amma a takaice wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne munqati, akwai datsewar sanadi a cikin sa, domin Abu Mijlaz shine Lahiq ibn Humay bai ji hadisi kwata-kwata daga Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, dire da hadisi ɗaya bai ji ba daga Huzaifa, domin anan akwai datsewar sanadi tsakanin Abu Mijlaz. Abu Mijlaz ba sahabi bane ba, an gane ko tabi'i ne. Abu Mijlaz ba sahabi bane, tabi'i ne, to akwai datsewar sanadi tsakanin shi da Huzaifa, domin bai taba jin daidai da hadisi ɗaya tsakanin shi da Huzaifa, Allah ya kara masa yadda. To shi kuma in an samu datsewar sanadi, to shine ake kira da hadisi munqati, saboda yakan iya yiwuwa Abu Mijlaz ya ji wannan hadisi daga wani tabi'i, sannan shi kuma wannan tabi'in daga wato Huzaifa, Allah ya kara masa yadda. To wannan tabi'in da ya siraya yakan iya kasancewa amintacce ne, yakan iya kasancewa ba amintacce bane ba. To jahilitar wato wasida, ko mu ce tsanin da ke tsakanin wato Abu Mijlaz da Huzaifa, wannan shine yasa hadisin ya zamanto hadisi ne da'if, dan haka kwata-kwata hadisin bai inganta ba, dan haka ba za ka kafa hujja da shi akan haramta zama tsakiyar taron jama'a. Kenan sai mu koma asali. Menene asali? Shine halacci. Komai da ka sani halaka ne. Idan ka ce abu kaza baya halatta, sai ka zo da dalilin da yake haramtawa. Inda a ce wannan hadisi ya inganta, to da dalili ne wanda ke tabbatar da haramcin zama a tsakiyar jama'a, tsakiyar taron jama'a. To amma da yake hadisi mai inganta ba, don haka ba hujja bane zama a tsakiyar taron jama'a halaka ne. Illa kasancewar sai dai mu ce akwai kunya a tsakiyar taron jama'a, kai ka zo ka zauna a tsakiya, abin da ya kamata kuma gefe ka zauna inda kowa ya zauna. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وتلقى أبو سعيد الخدري الله يكرم سيداك فدا ناجم الله صلى الله عليه وسلم ناجوا خير المجالس. Manzon Allah ya ce fiyayyen mazaunai a usaquha mafi yalwasa, mazaunin da ya fi yalwa manzon Allah ya ce wannan shine fiyayyen mazauni. Kaga kenan sharrin mazauni sai mu fada, sai mu ce me adyaquha, sharrul majalis adyaquha, kenan mafhumul mukhalafa. Tunda ya ce fiyayyen mazaunai mafi yalwasa, sai mu ce mafi sharrin mazaunai shine mafi kuncinsa. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana duk abin da zai janyo kunci ga mazauni to baya dacewa, saboda shi kunci yana haifar da ki da kyama tsakankanin jama'a. Yanzu misali duk wurin da jama'a za su zauna in dai a takura suke a matsa suke, to wannan zai janyo ki da kyama. Wannan ka ringa ganin wane ya ture ka, wane ya matse ka, za ka ringa jin ki da kyamarsa a cikin zuciyarka. To dan haka ba a son wurin zama na jama'a ya zamanto yayi kunci. Iya abinda ake bukata ya zamanto wuri ya zamanto yana da yalwa. Dan haka musamman a majalis waɗanda suke na neman ilimi, wurin da ake zama domin karatu ko sauraron karatu, to ya kamata ya zamanto a dan yalwata. Baya dacewa a kuntata a ringa takuruwa ana matsuwa, wannan kwata-kwata baya halatta. Domin kasancewar ita kanta wannan matsuwa tana fitar da mutum daga cikin hayyacinsa, tana fitar da mutum daga cikin hayyacinsa. Baya iya samun yanda zai tattara tunaninsa ya saurari me ake faɗa masa. Irin wannan illa an fi samunta a cikin makarantun boko. Za ka ga tabul ɗaya an ɗora mutum uku ko mutum hudu, wannan kwata-kwata bai dace. Don haka za ka ga galibi ɗalibai ba sa ba da hankali. Abin da ya dace a yalwata tabul ɗaya mutum biyu ya kamata. Kuma kada fasali ya yi kunci, ka'ida abinda in ma an sa adadi mai yawa kar ya wuce adadi 40, mutum 40 in ma ya yi yawa. To amma an kawo an kimsa wajen mutum 60, 70, 80, mutum 3 ko 4 a kan tabul ɗaya, wannan yana ɗan tura wannan, wannan to yaya za a yi? Da kyan za ka ringa miƙe hannunka ka yi rubutu, ya za a yi ɗalibi ya ba da hankalin shi ya ji me ake faɗa masa? To dan haka duk wuri wanda yake na neman ilimi da duk wuri wanda yake na taron jama'a, to ya kamata a dan yalwata ya zamanto kowa ya dan samu sakewa, shine abin da zai kawo natsuwa tsakankanin jama'a, kuma su bada hankalinsu da tunaninsu su ji menene ake faɗa musu. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen mazaunai ausaquha, manzo Allah yace mafi yalwa. Dan haka kenan sunna game da mazauni wato shine fadadawa, domin game da fadada mazauni akwai albarka, akwai alkhairi da albarka a cikinsa, domin wannan yana ƙara danƙon so da ƙauna a cikin zukatan jama'a. Amma duk lokacin da za a kuntata mazauni ya zamanto an takuru, to wannan yakan janyo ƙi da ƙyama, yakan janyo ƙi da ƙyama. Don haka musamman ko a cikin sahu na sallah, za ka ga wani lokaci an haɗa sahu an takuru, yanda za ka ga mutum a matsayi yake, wannan kwata-kwata shi ma baya dacewa. Lalle dole ne a haɗa duddige da duddige, a haɗa kafada da kafada, amma ba a ce ba a matsu matsuwar da za ta fitar da mutane daga cikin hayyacinsu ya zamanto ba su da natsuwa. Ita ko sallah tana buƙatar natsuwa. Wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jalasa fi majlis fa kasura fihi laqatu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man jalasa fi majlis manzon Allah yace duk wanda ya zauna a wani mazauni chai man jalasa fi majlis duk wanda ya zauna a wani mazauni ko ma wani mazauni ne fa kasura fihi lagadu wato kurakuransa suka yawaita a cikin wannan mazauni mi ake nihi da halakat wato shine zancen da babu amfani ga makoma lahira duk zancen da ba zai amfane ka a makomaka lahira wannan ana kiran shi lagat ya shashin zance kenan fa kasura fihi lagat wato maganganun sa waɗanda suke marasa amfani suka yawaita a cikin wannan mazauni faƙala ƙabla an ya kuma min majalisihi zalik manzon Allah ya ce ya faɗa kafin ya tashi daga wannan mazaunin kenan addu'ar kafin ka tashi daga mazaunin ake buƙatar ka yi ta micece addu'ar shine manzon Allah ya ce ya faɗa ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na game da duk abin da bai dace da kai ba wa bihamdika wato kuma duk wani dangi ne yabo ya cancanta gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa ina tabbatarwa tun daga harshena har izuwa zuciyata cewa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa illa anta sai kai astaghfiruka wato ina roƙonka gafara wa atubu ilaika kuma ina komawa gare ka da tuba manzo Allah yace duk wanda yayi wannan addu'a kafin ya tashi daga mazauninsa illa gufira lahu ma kana fi majlisihi zalik wace sai an gafarta masa duk abin da ya gudana na maganganu marasa amfani da yayi a wannan mazaunin nashi wannan addu'a ita ce ake kiranta kafaratul majlis kamar yanda karin bayani zai zo a hadisi na gaba kenan dan haka idan mun zauna mazauni iya abin da aka sunnanta mana ita wannan addu'a kowa yayi wannan addu'a kafin ka tashi sai ka ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai shine yace man jalasa fi majlis duk wanda ya zauna a wani mazauni fa kasura fihi lagadu wato maganganu marasa amfani suka yawaita gare shi a cikin wannan mazauni fa qala qabla an yaquma min majlisihi zalik ya fada kafin ya tashi daga wannan mazaunin nasa manzo Allah yace subhanaka allahumma bihamdik yace tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na game da duk abin da bai dace da kai wa bihamdika wato tare da yabanka ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa alla ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa anta faci kai astaghfiruka ina roƙonka gafara ma'ana ina fatan ka lillibe duk wasu laifuka na wa atubu ilaika ina komawa gare ka da tuba illa gufira lahu ma kana fi majlisihi zalik manzo Allah yace face sai an gafarta masa duk abin da ya kasance gare shi a wannan mazauni na maganganu da yayi marasa fa'ida marasa amfani wa ana abi barzata radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu bi akhratin idza arada an yaquma min al majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk fa qala rajulun ya rasulallah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fima mada qala dhalika kaffaratun lima yakunu fil majlis rawaha abu daud wa rawahu al hakim abu abdillah fil mustadrak min riwayati aisha radiyallahu anha wa qala sahihul isnad wato daga Abu Barza al-Aslami Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fada bi akhirati wato a ƙarshe idza arada an yaquma min al-majlis idan yayi nihin tashi daga mazauni ƙarshe ga iya abinda manzon Allah yake fada yakan ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai faƙalar rajulun ya rasulallah, wani mutum sai ce ya manzan Allah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha, yace lalle ka kana fadar wata fada wanda wannan fada a cikin zamanin da ya wuce baka fada, ba mu ji ba kana fada a cikin zamani da ya gabata, amma yanzu mun ji kana fadar wata fada. Qala sai manzan Allah yace masa, zalika kaffaratu lima yakunu fil majlis, ai wannan fada da nake, wannan addu'a da nake, manzan Allah yace kaffara ce ga abin da ke kasancewa a cikin mazauni na maganganun waɗanda suke marasa amfani. Domin mumini ba a san shi da ɓata lokaci, duk kalimar da za ta fito daga bakinka ka tsaya ka auna ta, shin akwai amfani na addini a cikinta ko kuma amfani na rayuwa? In babu amfani na addini ko na rayuwa, to kada ka ɓata lokacinka. To da yake ɗan adam tara ne baya cika goma, kuma ɗan adam da kuskure aka san shi. To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kafin mu tashi daga mazauni, duk mazaunin da muka zauna, to ya dace mu yi wannan addu'a. Sakamakon yin wannan addu'a, duk wasu maganganu da muka yi marasa fa'ida, marasa amfani, Ubangiji ta'ala zai kankare mana laifin wannan maganganu da muka yi a sababin wannan addu'a. Ita ce ake kiranta kaffaratul majlis. Don haka a nan abinda muke so mu gane, so da yawa za ka ga jama'a sun taru a wani taro sai a ce a buɗa a yi addu'a, kuma a ƙarshe a ce malam a yi addu'a. To abin da ya dace, abin da yake sunna, in tattaunawa ce jama'a suka haɗu za su yi, to a ciki uban taro ko mu ce shugaban taro zai buɗe wannan taro da addu'a. Micece addu'ar? Ita ce khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Zuwa ƙarshen ta kenan shugaban taro ya kamata ya bude taro da wannan addu'a, wanda addu'a ce wanda ta kunshi yabo da jinjinawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da tabbatar da manzanci na manzansa da yi masa salati. Haka ya kamata shugaban taro ya bude taro da wannan khutbatul haja, in bai iya ta ba sai ya wakilta wani ya bude taron da wannan khutbatul haja. Sannan kuma a ƙarshe in za a rufe taro, to wannan addu'a ita ce kowa zai, kowa sai ya ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ko kuma a madadin su kenan a ƙarshe sai ya ce subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, kenan ya hada da su idan ba su iya ba. Amma abin da ya dace in kowa ya iya, to abin da ya kamata kowa ya yi wannan addu'a, wannan shine iya abin da yake sunna. An gane ko game da bude taro da kulle shi, wannan khutbatul haja da ita ake bude taro, rifa taro da wannan addu'a ake yi, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shine yace masa innaka la taqulu qawla, yace lalle manzon Allah yanzu kana fadar wata fada, ma kunta taquluhu fi ma madha, fadar da baka yin ta a cikin abin da ya gabata na zamani. Manzon Allah sai yace masa zalika kaffaratul lima yakunu fil majlis, ai wannan addu'a da nake yi yanzu kaffara ce ga abin da ke kasancewa a mazauni na maganganun waɗanda suke marasa fa'ida, marasa amfani. Ita wannan addu'a ta kunshi al'amura guda uku. Al'amari na farko shine tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace da shi, tare da jinjina masa da yabansa, domin mi ka faɗa cewa kai subhanakallahumma, ya Allah tsarki ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba, sai ka ce wa bihamdika kuma da yabanka. Kaga anan ka tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace da shi ba, abin da ake jingina masa, sannan kuma ka jinjina masa ka yabe shi. Al'amari na farko kenan. Al'amari na biyu kuma kana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala uluhiyya shi kadai, cewa ko a sammai bakwai da ƙasai bakwai ba wanda ya cancanta a bauta masa face Ubangijin da ya halicci halittu. Shine kace ashhadu an la ilaha illa ant, kenan anan kana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala uluhiyya shine cancantar bauta, ma'ana shi kadai ya cancanta a bauta masa, duk wani wanda ake bauta masa bai cancanta ba a bauta masa banda Allah da ya halicci halittu. Al'amari na uku shine kuma kana komawa ga Ubangijinka da tuba, kuma kana roƙonsa gafara, domin tuba abu ne wanda Allah yake da mallakar shi, shi kadai ne yake karɓar tuban bayinsa, kamar yadda ya faɗa alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa annallaha huwa at-tawwabur rahim, kamar yanda ya fada a cikin suratu shura wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi al-aya shine ubangijin da yake karban tuba wato daga bayansa shine kuma ya siffanta kanshi da wannan yake cewa ghafirudz zambi wa qabilut tawbi shine ubangiji mai gafarar zunubi kuma shine mai karban tuba kuma can yana fada wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الشاهد ومن يغفر الذنوب الا الله وبنجي تعالى يجي مؤمني ماسو رغاي رغاي ماسو غغاوا زوا سامن الجنه فادنتا يافي فادن سمي 7 دك سي 7 وبنجي تعالى يصفنتا سو يجي سوني ودان ايدان سن ايكته مياغون ايوكا كو سكا زالنتي كاوننس abinda Allah ya hana a aikata suka aikata ko abinda Allah ya ce su yi suka kasa yi shine zakarullah sai su tuna girman ubangijinsu fastaghfiru li dhunubihim sai su roki gafara ta zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah domin sun san ba wanda ke gafarar zunubi in banda Allah da ya halicci bayansa to dan haka anan sai kace astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙonka gafara kuma ina komawa gare ka da tuba domin Allah shi kadai ne yake gafarta ma bawa kuma shi kadai ne yake karbar tuba dan haka yace ghafirudz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhit tawb sannan kuma wannan yana nuna mana ita wannan shari'a ta mu shari'a ce wanda Allah ya gina ta akan rangwame dan haka ba haka ba kawai izo daya dufu'a wahida gaba daya Allah ya saukar da wannan shari'a cewa daga yau ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza a'a Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan shari'a daki-daki lokaci zuwa lokaci wannan alkur'ani sai da aka kwashi shekara 23 yana sauka sabani ga littattafan da suka gabaci alkur'ani irin su at-taura da injila da zabura ubangiji ta'ala ya saukar da su dufu'atan wahida lokaci guda aka saukar da littafin at-taura gaba ɗayan sa aka ce daga yau an farlanta muku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuma daga yau an haramta muku yin kaza yin kaza yin kaza don haka abun sai ya girmama akan su mutanen annabi Musa suka ce ai su ba za su iya aiki da ita yaya za a ce kawai kai tsaye a ce daga yau ai kaza ai kaza ai kaza kuma a ce a daina kaza ubangiji ta'ala sai ya daga dutse ya musu rumfa saman kawunansu in ma su yi aiki da abinda at-taura ta kunsa ko kuma dutse ya fado ya halaka su shine ubangiji ta'ala yake cewa wa iza akhadna misaqakum ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كما يند يكون فدا can cikin suratul araf wa idna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun to amma wannan alqur'ani sai Allah ya bi mu asannu sai da aka kwashi shekara 23 alqur'ani na sauka حسب الوقائع والاحداث gulgudan iya wasu abubuwa da suke faruwa in wani abu ya faru sai Allah ya turo sako ko sahabbai sun zo sun masa wani tambaya sai Allah ya turo amsar wannan tambaya to su ne kafirai suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai in har manzo ne da gaskiya me ya hana a saukar masa da littafin sa jumla daya kamar yanda aka saukar da at-taura da injila shine Allah yake hakaito mana a cikin suratul furqan wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila to dan haka wannan kuma karantarwa ne komai ana buƙatar abu a sannu kaga shine sahabin yace ya rasulullahi yanzu mun ji kana fadar wata fada wanda a da baka fada manzo Allah yace wannan fada da nake yi a yanzu kusan da cewa kafara ce game da duk abin da ke kasancewa a mazauni wato na maganganu waɗanda suke marasa fa'ida marasa amfani wa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala allama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu min majlisina hatta yad'u bi ha'ula'i da'awat اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن wato daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada allama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi haula'i da'awat Abdullahi dan Umar yace kadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi daga wani mazauni da ya zauna sai yayi addu'a da waɗannan kalmomi ma'ana wannan addu'a manzon Allah sai yayi su kafin ya tashi kalla ne ya tashi daga wani mazauni da ya zauna ba tare da yayi wannan addu'a kenan galibin duk mazaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna kafin ya tashi sai yayi wannan addu'a farkon ta shine yace Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik yace ya ubangiji na roƙonka nake ka kasa da mu wato daga cikin tsoranka abinda zaka sha makance tsakanin mu da saba maka ma'ana tsoranka ya ubangiji ka kasa da mu ka kimsa shi a cikin zukatanmu wanda wannan tsoro naka zai zamanto shamaki tsakanin mu da saba maka idan aka ce khashiya shine jin tsoran abu kuma tare da kasan shi kasan abu kuma kana tsoran shi dan haka Allah yake banci wannan da malamai innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai waɗanda suke tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai domin in aka ce al-khashiya shine kenan al-khawfu min ash-shay'i ma'a ma'rifatihi tsoron abu kuma tare da kasan shi dan ba wanda ya san Allah sama da malamai saboda su suka san girman Ubangiji subhanahu wataala suka san abin da ya tanada dan haka Allah ya takaita tsoron shi ga malamai shine khashiya kuma haka irin wannan tsoro ya takaita shi ga mala'ikunsa yace wa hum min khashyatihi mushfiqun wato su mala'iku game da tsoron Allah wato masu turgici ne masu tada hankalinsu ne domin sun san girman Ubangijinsu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khashya yace ni nafi ku sanin Allah kuma ni nafi ku tsoron Allah ni nafi ku jin tsoron Allah kiran don haka anan shine yace Allahumma qasim lana min khashyatika ya Allah ka kasa da mu daga cikin tsoranka ma tahulu ka kasa da mu ka bamu daga cikin tsoranka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik abinda zaka sha makance tsakanin mu da saba maka kaga ba yanda za a yi bawa ya dena saba ma Ubangiji subhanahu wataala sai idan Allah ya sanya shamaki Allah ya masa dace game da haka an gane ko Ubangiji ta'ala shine yake da kudirar da zai nisanta bawa tsakanin shi da ayyuka na sako dan haka kai iya abin da yake kanka bawa sai ka kama sababi duk wasu ayyuka na sako ka nisance su kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya nisanta ka ba wani karfin ka bane ba wata dabarar ka bane wa min qa'atika ya Allah ka kasa da mu ka bamu min qa'atika daga cikin da'arka ma tuballiguna bihi jannatak abinda zaka isar da mu aljannarka shi ma da'a baka isa ba ka aikata wani aiki da Allah ya ce kai sai idan Allah ya maka dace don haka baka da wata dabara da zaka ma Allah da'a sai da taimakon shi haka baka da wata dabara da zaka daina saban Allah sai da taimakon Ubangiji subhanahu wataala shine muke fada wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu juyawa wato daga saban Allah sai da kiyayewa ta Ubangiji wala quwwata babu karfi akan yi ma Allah da'a illa billahi sai da taimakon Allah kenan baka da wani wayo da dabara da zaka juya game da saba ma Allah sai da kiyayewar Allah sai idan Allah ya baka tsaro da kariya ya nisanta ka sannan kuma bamu da wani karfi akan yi ma Allah da'a abin da yace muyi illa billahi sai da taimakon Allah ai illa bi aunillahi sai da taimakon Ubangiji subhanahu wataala dan haka ita wannan kalima ce wadda take mai girma wadda ta kunshi ma'ana wadda take mai girma na cewa wala haula wala quwwata domin bawa ya kubuta game da karfinsa da dabararsa ya mika lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala in ya nisanci ayyuka na sako ba wayansa bane ba dabararsa bane, Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya taimaka masa akan haka. In ya aikata ayyuka waɗanda suke na ibada wanda Allah ya ce yayi, to wannan ba wani ƙarfinsa bane, ba wata dabararsa bane, dace ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi ikon aikata waɗannan ayyuka. To shine yace wa min qa'atika, ya Allah ka kasa da mu daga cikin da'ar kama tu balliguna bihi jannatak, abinda zaka isar da mu aljannarka. Wannan yana nuna mana sharadin shiga aljanna shine yi ma Allah da'a da yi ma manzansa. Hanya ce daya daya duk mai son ya dace da gidan aljanna a gobe da kiyama, to ya ma Allah da'a ya ma manzansa da'a. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa, tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim. Haka kuma cin ya faɗa, wa man yudi illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kuma haka cin ya faɗa, laysa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. دو هكا منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. غبا دين الامه تا ارانر قيامه زاسو شيغا الجنه سي دي وند يكي قيل ومن يابى يا رسول الله. اكا تشي يا منزل الله واني ني زا اتشي مسا غا الجنه يجي بايا سو. منزل الله يجي من اطاعني دخل الجنه. Duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna. Wa man asani faqad aba. Duk wanda ya saba mun tamkar an ce masa ga aljanna ya ce baya so. To dan haka hanya ta dacewa da aljanna shine da'a ga Ubangiji da da'a ga manzansa. Duk wanda ka bi ba Allah ba ba manzansa ba, yayinda za a yi karaci da gidan aljanna a gobe kiyama. Shine yace wa min qa'atika, ya Allah ka kasa da mu daga cikin da'ar ka ka bamu ma tu balliguna bihi jannatak, abinda zaka isar da mu aljannar ka. Wa min al-yaqini, ya Allah ka kasa da mu ka bamu daga cikin yaqini da sakankancewa ma tu hawinu bihi alaina masa'ibad dunya, abinda zaka saukaka mana masibu na duniya. Komin girman musiba mu ga ba komai bace ba, mu koma zuwa ga Ubangijinmu. Saboda yaqinin da Allah yake sakawa a cikin zuciyar bawa, shi yake saukaka masa duk wani al'amari na duniya. Dan ya rasa wani abu zaka same shi yana cikin damuwa. Idan ya fito da safe ko babu dala a aljihun shi, zaka ganshi yana sakin fuska yana walwala, yaqinin da Allah ya saka a cikin zuciyar shi. Sai ya ce Allahumma matina bi asma'ina, ya Allah ka jiyar da mu dadi da majiyanmu ma'ana kunnuwanmu, wa absarina da magannanmu, wa quwwatina da karfinmu ma ahayitana, matukar wato ka rayar da mu, matukar muna raye. Waj'alhu al-warisa minna, wannan abubuwa da muka roke ka ya Allah ka sanya su abun gado daga wajenmu, ma'ana ƴaƴanmu ma da jikokinmu su gadu wannan abin da ka azurta mu da shi. Waje al-sarana ala man zalamana, ya Allah ka sanya daukan fansar mu ta kasance akan wanda ya zalunce mu, ma'ana duk wanda ya zalunce mu ya Allah ka bamu damar yanda zamu shafan sa. Wansurna ala man adana, ya Allah ka taimaka mana akan duk wanda yake gaba da mu yake kiyayya da mu. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu, domin babu wata musiba sama da musiba ta addini. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah karka mai da duniya ta zamanto ita ce mafi girman himman, ma'ana abinda muka sa gaba. Wala mablaga ilmina, karka sanya duniya ta zamanto ita ce karshen ilimin mu, ma'ana abinda muke so mu sani. Karka san mai da duniya ta zamanto ita ce karshe a wajen sanin. Sai yace wala tusallid alaina man la yarhamuna, ya Allah kada ka saka mana wanda ba zai tausaya mana. Duk wanda ba zai tausaya mana ya Allah kada ka saka shi jagorance mu. Karin bayani akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.